This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Sannan muna nan kodewa shi akan internet a voahausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Mahmud Lalo ne tare da Sarfilu Hashim Gumel a shirinmu na dare na kuma ƙarshe a wannan rana. Da za ku ji cewa jamhuriyar Nijar, hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa, ta fara wani rangadi a jihohin ƙasar domin wayar da kan mutane kan irin illar da cin hanci da rashawan ke yi a ƙasar.
Ana magana chief security a local government, secretary an ba chairman na local government. Sarki ya kamata a bashi chairman na security domin shi idan akwai mugun mutum da ya shiga gari ana sanar da shi.
Da fatan zai mana akwa wannan batu ne da zamu kawo muku wanda ke magana kan cewa kwararru na nuna muhimmanci kan rawar da sarakunan gargajiya su iya takawa wajen daƙile ayyukan ta'addanci a yankunan su. Za kuma mu bude layukan mu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan shin ko ya wato ya yanayin samun wutar lantarki yake a yankunan ku, yayin da wasu rahotanni ke cewa an fara samun wutar lantarki. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Dubban 'yan gudun hijira ne suka fantsama Turai yau alhamis, suka kuma kwarara bakin iyakar Macedonia da Girka har ma sun kai can arewacin Austria, duk kuwa da cewa an dakatar da zirga-zirgar jiragen ƙasa saboda cinkoso. Ya fito a fili ga irin rudanin yadda Turai ta tunkari matsalar bakin hauren da ta haka tun bata ga haka ba tun yakin duniya na biyu da matakai masu sabani da juna. Cikin wata ƙuri'a da ba dole bane a yi amfani da ita, 'yan majalisun tarayyar Turai sun bayar da gagarumin goyon baya ga kiran da shugaban majalisar zartarwa Jean Claude Juncker ya yi kan cewar a fitar da wata doka da za ta sa duk ƙasashen su karɓi 'yan gudun hijira kimanin 160,000, wanda mafi yawansu sun fito ne daga Siriya wadda yaƙi ya ɗaiɗaita. Amma Romania ta zamanto ƙasar da take amincewa da dokar, tana mai cewa ba yadda za a yi ta iya ɗaukar yawan 'yan gudun hijirar kamar yadda Janka ya buƙata. Ita ma ƙasar Slovakia ba ta amince da wannan tsari ba. Dubban 'yan gudun hijirar dai na ta ɗunguma zuwa Austria tun bayan da ƙasar ta fitar da sanarwa a makon da ya gabata cewa za ta fara karɓar takardunsu na neman mafaka kamar yadda ƙasar Jamus ta yi a makon jiya.
'Yan tawayen da Al-Qaida ke jagoranta sun kashe sojojin gwamnatin Siriya 56 a lokacin wani hari da suka kai filin jirgin saman soji da ke yankin Idlib. Ƙungiyar da ke rajin kare haƙƙin bil'adama ta Burtaniya ta faɗa a yau Alhamis cewa an kashe sojojin ne a lokacin da ake ƙoƙarin kame filin jirgin wanda yake arewa maso yammacin Siriya. An kuma kame sojoji 40 a matsayin fursunoni. Ƙungiyar dai ta ce sama da sojoji 12 suka ɓace. 'Yan tawayen dai sun saka wani hoton bidiyo kan yanar gizo domin su nuna yadda mayakan suka ƙwace filin jirgin. Gidan talabijin ɗin gwamnatin Siriya ya tabbatar da cewa dakarun sun fice daga sansanin.
Ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Alhamis ne ministan harkokin wajen China ya ce gwamnati na nazarin rahoton da ke nunin cewa mayakan ISIL sun kama wani ɗan China. Wannan sanarwa ta zo ne kwana ɗaya bayan da mayakan suka fitar da wani hoto mai ɗauke da mutane biyu kan yanar gizo suna mai neman a biya diyyarsu kafin su sake su. An dai bayyana mutanen biyu, ɗaya mai shekaru 50 da haihuwa, Pan Jinhe, ɗan asalin China, da kuma Ole Johan, mai shekaru 48, ɗan asalin Norway. Rahoton dai bai bayyana rana ko inda ake tsare da mutanen biyu ba. Prime Minister Norway Erna Solberg ya faɗa a jiya Laraba cewa sun sami rahoton an kama wani ɗan ƙasar mai shekaru 40 da haihuwa a Siriya tun ƙarshen watan Janairu. Ana kuma kyautata tsammanin mayakan ISIL ne ke tsare da shi. Solberg ya ce Norway na aiki tukuru domin ganin an saki mutumin, amma ya nace kan cewar gwamnatinsa ba za ta biya kuɗi ga 'yan ta'adda ba.
A yau Alhamis ne Prime Minister China Li Keqiang ya ce tattalin arzikin ƙasar na fuskantar ƙalubale, amma yana da ƙwarin gwiwar cewa lamarin zai inganta nan ba da jimawa ba. A lokacin da yake bayani a wani taron tattalin arziki da aka yi a birnin Dalian, Li ya ce tafiyar hawainiyar da tattalin arzikin duniya ke yi wani kalubale ne ga na China. Sai ya ce duk da haka da tattalin arzikin na China ba wai wata tabarbarewa sosai yayi ba. Ya kuma nuna kwarin gwiwa kan cewar kasar za ta cimma harshe wato hasashen tattalin arzikinta na wannan shekara. Abin damuwa kan raguwa da tattalin arzikin China yake shi ne ita ce kasa ta biyu a duniya a karfin tattalin arziki wanda hakan yasa kasuwar hannun jari a duniya ke yin sama da kasa a 'yan watannin da suka wuce. A watan da ya gabata ne dai kasar China ta rage darajar kudin kasarta wanda Beijing ke cewa ta yi haka ne domin haɓaka kasuwancin kasar. Amma damuwar da shugabannin kasar ke yi shi ne tattalin arzikin kasar na iya yin kasa. To labaran duniya kenan daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya kwararru a fannin tsaro na ci gaba da jaddada muhimmancin irin rawar da sarakunan gargajiya za su taka wajen dakile ayyukan ta'addanci a yankunan su. A cewar kwararrun akwai buƙatar a koma yanayin zaman da inda sarakunan na gargajiya ke taka muhimmiyar rawa a fannin na samar da tsaro a yankunan nasu. Daga Jos ga rahoton da wakilin muryar Amurka Zainab Babaji ta aiko mana.
Bisa la'akari da irin munanan hasarar rayuka da dukiyoyin da ake samu duk wayewar gari, walau sabile da bambancin addini, kabila ko siyasa ko uwa uba ta'addanci, da ya zama ruwan dare a duniya ya sanya wasu masu ruwa da tsaki ba da shawarwari wa gwamnati da al'umma kansu kan yadda za a shawo kan matsalolin. A cewar wani tsohon jami'in ɗan sanda DSP Dogara Jiraye, dawo da martabar sarakuna tun daga masu unguwanni a matsayin masu tsaron ƙasa zai taimaka wajen zakulo bata gari.
Ana magana chief security a local government secretary an ba chairman na local government. Sarki ya kamata a bashi chairman na security domin shi idan akwai mugun mutum da ya shiga gari ana sanar da shi. Mutanen kirki sarki ya san su, amma an ce chairman na local government ya san wane ne a local government.
A wasu lokacin akan zargi jami'an tsaro da hannu dumu-dumu wajen cin zarafin al'umma. A cewar shugaban kungiyar tsofaffin yan sanda reshen jihar Plateau ASP Ayuba Gora, tsarin yadda ake daukan jami'an tsaro yanzu ya bambanta da yadda da suka shiga.
Yadda muka shiga aiki da akwai imani ba son kai, bato maganar tarabin duniya bai taso ba. Ma'aikatan da an dauke su yanzu haka nan wasu sun saya wuri ne, sun saya hanya ne, sun samu shigan aikin nan. Ta yi su da suka yi amfani da kudi sun samu shigan aiki din nan. Damuwan su shine yadda kudi za ta dawo musu. To kaga wannan mutumin zai yadda je aiki a inda za ta kashe shi a banza? Amma na da ba haka bane.
Shi ma sakataren kungiyar Miyati Allah Cattle Breeders Reshen Jihar Nasarawa Muhammad Usaini yace komawa dabi'ar kara ta al'adar Fulani zai taimaka wajen fidda bata gari a tsakanin su.
Da akwai wani matakai na fulatanci na gargajiya wanda muke kira Humbugo, za mu kira al'umma ne gabaki daya da Ardawa da duk shugabannin Fulani gabaki daya, ya ce Allah mu haɗu mu saya goro mu rarraba ma al'umma gabaki daya, mu raba wannan mu Humbi sata da fashi da makami da sata mutane aje a boye a anshi duciya. To waɗannan wani tsari ne yanzu wanda muka fito da shi na Fulako, wanda duk ba fulatanin da ya ketare dokan fulful ne, to insha Allah shi da kanshi sai ya gani.
Shi ko DSP Samuel Owuna, wani tsohon dan sanda, kiraye wa al'umma da su yaki zuciyarsu.
Ba abun duniya bane, ba tarin abun duniya bane yanda zaka karasa da shi. Amma sai na tsohon dan sanda kuma yanda nake ga muku, ina gan abun da bai kamata ba. Wani sai da kaina nikan kira mutumin gamishi abin da kake yin nan fa ka tuna akwai karshe.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Sun watsa birni kaza har da kauye, kowa a firgice ba lafiya, da muggan diya a cikin namu soja ba su da niyyar zaman lafiya. A kauye birane misalin su baga sun yi ta gilla gaba.
Kamar Allah a gaida Zainab Babaji, a jamhuriyar Nijar kuma hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar na wani rangadi a sassan ƙasar domin wayar da kan jama'a kan irin illar da matsalar ta cin hanci da rashawa ke yi ga tattalin arzikin jamhuriyar Nijar ɗin. Daga birnin da magaram ga rahoton da wakilin muryar Amurka Manish Aibu ya aiko mana.
Burin wannan rangadi na hukumar yaƙi da karɓar cin hanci da rashawa ya zuwa kokowa da satar dukiyar ƙasa na da nasaba da waye kan al'umma kundin da halsiya ta wallafa a ƙoƙarin yin dangama da wannan mugun ɗabi'a mai gurguwanta ƙasa. Commissioner Aliyu Dauda, ɗaya daga cikin tawagar halsiya.
akwai babban kundi wanda muka yi na ƙasa wanda yake taimakawa wajen yaki da wannan al'amari. Shi yasa yanzu muka huto don mu nuna ma mutane abinda wannan kundin ya kumsa, kuma irin kokarin da ya kamata mu yi musamman na wajen waye ma mutane kai. Wannan al'amari ana hudin shi ne amma lokacin da ake bayani mutane sun yi ganin munin shi, sun yi ganin matsalan da yake kawo ma ƙasa da ƴan ƙasa gabaki daya. Shi yasa halsiya ta huto don ta nuna ma mutane vraiment matsalolin da suke daure da wannan cin hanci da rashawa. Kuma alhamdulillah mutane sun fahimce mu, kuma mun ga cewa mutane suna da niyan su canza da kansu, suna niyan su canza su kawo gudunmawa a ƙasa don sabida mu yi maganin wannan matsala.
Da yake karɓar cin hanci da rashawa ya zama ruwan dare ga duniya, waɗanda suka nufi taron kusoshin gwamnati ne, dangin su gwamna, jami'an tsaro, daraktoci na ma'aikatun gwamnati daban-daban, sai kuma 'yan saka ido kungiyoyin farar hula. To ai Abdu Danneto na kungiyar Kodaye, wacce fa'inta kai mahalsiya?
Halsiya ya kamata tun da wuri ta hito ta yi irin wanga abin da ta yi. Na tabbata tana yin abin da ya dace, amma in ta yi shi ta kare, in ta kai shi inda ya dace, daga nan ne abu yake dabalbalewa. Saboda mun gano da cikin ƙasar nan ba a hukunci, ba a jan kunne. Shi yasa kake ganin yau in an yi gobe ma sai an ƙara yadda yau da aka yi da. A samu a bata ƙarfi wanda za ta zanki hukunta da kanta.
Ba ka tsoron a kai ga wani gungume abin ya tsaye?
Gungume wace ce gungume? Gungume bakin da ka cuci mutane, ka cuci ƙasa, kawai a hukunta ka mana. Wanda ya ci hakkin jama'a yana da kyau a hukunta shi dangance da daidai abin da ya aikata.
Ina shawararka ga halsiya.
Shawara ta ga halsiya a kai wannan magana assembly, a ƙara masa ƙari inda in suka yi bincike suka gano laifi, a kawo kotu cikin halsiya wadda za ta hukuntawa. Babba wannan ita ce za ta yi maganin cin hakkin jama'a, ana babake da arzikin ƙasa.
To ba girin-girin ba, sai fatan ta yi mai. Shu'aibu Mani, murya Amurka daga Maradi, jamhuriyar Niger.
Kuma Allah, idan muka koma Najeriya, wato wata matsala da ke ciwa mutanen ƙasar tuwa kodai ita ce matsalar rashin isasshen wutar lantarki. To sai dai akwai rahotanni da ke cewa an fara samun wutar a wasu sassan ƙasar a 'yan kwanakin nan. Shin ya lamarin yake a yankunan ku? Yau akan wannan batu za mu so mu ji ra'ayinku, kuma lambar da za a kira ita ce 202-205-2655.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
Tabar Allah, kiran mu ya zo daga jihar Plateau ne, kiran farko kenan. Wane ne akan layi? To Alhaji Safiyanu, muna jin ka.
Kana jin ko?
Eh, muna jin ka.
Gaskiya mun samu ci gaba sosai insha Allah.
A wane yanki na jihar Plateau kuka samu ci gaban?
Plateau sai dai musamman yarwancin da sauran kona local government.
Wutar kaman tana yin awa isa 24 ko kuwa dai ya yawan awoyin da ake baku ita wannan wuta ta lantarki?
A gaskiya alhamdulillah muna samun kaman awa 4 zuwa 5
a rana.
Eh, a kullum kenan.
Kuma da Allah, wannan Alhaji Safiyanu kenan daga wato jihar Plateau ya bayyana mana ra'ayinsa. To ga wani kira daga Sokoto. Yawa, to muna jin ka. Wane ne akan layi?
To ai Brian Kuba.
To muna jin ka.
Gaskiya mu ba mu samu wutar lantarki.
Hello.
Ta mana karanci muna gaskiya. Wadan ga local government Sokoto state.
Ba kwa samu kwata-kwata a cikin yini baki ɗaya ko ko dai ya lamarin yake? Ka ba mu misali.
Wata muna kwana dabba mu.
Ina ga kaman mun rasa. Hello, kana tare da mu?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Ina ga mun rasa wanda kira daga Sokoto. Da fatan zai sake gwada kira da mu, mu ji ra'ayinsa. Ga kira daga jihar Kano. Wane ne akan layi?
Sabi Zibirin. Ya da sanano.
Wane?
Sabi Zibirin.
Eh, wato muna jin ka.
Da kaji ya da sanano. Kano state.
Eh, to muna jin ka.
Na ji kuna tattauna ne akan yanayin samun wuta.
Eh.
to gaskiya yanzu mun dan samu canji dan mu da mun shekara uku ma babu. To amma ana dan samu awa shida dai awa takwas haka.
Da ba a samu kenan baki da.
A da kwata-kwata ba a samu ma.
Da fatan lamarin zai kara inganta a duk fadin sassan kasar ta Najeriya. Mun gode kwarai da gaske. Ga wani kira mun sake samu daga jihar Plateau. Wane ne akan layi?
Sunana Usman Dickson Saddauna Zinariya.
To Malam Usman, muna jin ka.
Gaskiya ba abin da zamu ce sai dai mu ce alhamdulillah. Wuta kan dai yanzu gaskiya sai dai mu ce Allah san barka.
Malam Usman,
yanzu gaskiya wuta ana samun shi. Idan aka kawo shi in kaga an dauke to ba ta kawo minti 10 za ka ga an sake kawo. To kaga ba abinda zamu ce dai mu ce alhamdulillah, ubangiji Allah kara arziki kuma Allah ya dauka wannan gwamnati.
To madallah, mun gode Malam Usman daga jihar Plateau. Ga wani akan layi daga Kaduna. Wane ne akan layi?
Habibu Ahmad. Habibu Ahmad daga Lashin Guza, Kaduna.
To Malam Habibu, muna jin ka.
Ka gaskiya mun gode wa Allah, mun gode ma wannan gwamnati. Gaskiya magana a yanzu a cikin awa 24 muna samun awa akalla wajen awa 18 ko zuwa 20.
A kaman wani bangare ne na jihar Kaduna, baki ɗayan jihar ce ko kuma yankin da kake?
Lafin Guza, Kaduna North. Kawo
to ko kana da labarin akan samu hakan a wasu sauran sassan jihar ko dai kawai yankin ku ne?
Gaskiya magana Kaduna dai kan bi cikin Kaduna ba shakka muna da wannan alhamdulillah. A Kaduna dai kan cikin garin Kaduna muna da wannan alƙa'adin nan.
Tuma da Allah, mun gode Malam Habibu kenan daga jihar Kaduna. Ga wani kira daga Katsina. Wane ne akan layi?
Abdul-Jabbar Abdul-Rashid Kofar Tsaura Katsina.
Malam Abdul-Jabbar, muna jin ka.
Gaskiya wuta sai dai Allah san barka. Saboda wuta mu muna ma kwana biyu da ita uku ba kalla daukewa ba.
Wato kana nufin ko kadawa ba ta yi kenan?
Gaskiya muna yin kwana daya biyu ba dauke wuta ba a nan kofar Kaura Katsina. Sai dai fatan alheri ga wannan gwamnati. Allah ya tsare su ya kara jadarin.
To Malam Abdul-Jabbar, ya kaga yanayin harkokin kasuwanci ne da kullun abin da ya shafi kaman bangaren masu markaɗe, masu aski, ya dan habaka ganin cewa ana samun ita wannan wuta?
Gaskiya saboda yanzu kaman mai aske unguwanmu a rana yana iya yin aski na 2000 ba tare da ya sha man 500 ba.
To Malam Abdul-Jabbar kenan, mun gode kwarai daga jihar Katsina. Wane ne akan layi a Taraba? Hello,
muna Hassan Dauda daga Ukari.
To Malam Hassan, muna jin ka.
A gaskiya mu a Ukari gaskiya ba mu jin dadin wutan nan.
Ba kwa samu kenan.
Muna dan samu wuta amma wutan ba ta ishe mu. Wani lokaci da gan wutan ma ba ta yi wani karfin kiki ba. Amma in wata na karewa sai ka ga nepa suna kawo mana bi. To muna roƙon gwamnati da Allah su taimaka su. Ni mana kokari kan wannan abu.
To Malam Hassan kenan, wato Malam Hassan Dauda daga Ukari a jihar Taraba. Ga wani kira daga Gombe.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, muna jin ka. Wane ne akan layi?
Kana magana da Hassan ne kira cikin da kike fita daga Gombe.
To Malam Hassan, muna jin ka.
Eh, gaskiya muna samu wuta gaskiya, amma gaskiya matsalar mu da su suna kara mana wutar abin ne.
Wato
duk da an kara mana 2015.
To amma baka ganin kaman saboda an sami karin wutan ne yasa suke aiko muku da bill haka mai yawa?
Wallahi karin wutan da wuta 3 ba, amma yanzu abu an kara wuta an kawo maka 2013.
Malam Hassan kenan daga Gombe. Bari mu je jihar Adamawa. Wane ne akan layi? Hello, na Adamawa, kana jin mu? Amma ka danyi ban sani ba ko daga yanayin wato hanyar sadarwa ne, amma bana jin kana jin kasa-kasa. Za ka dan daga murya za mu ji ka.
Daga Adamawa kire local government.
To muna jin ka. Ina ga kaman na jihar Adamawa za ka sake kira domin ba ma jinka baki daya. Ga wani kira daga Ado Ekiti. Wane ne akan layi?
Musa ne da Ado Ekiti.
To Malam Musa, idan na ji sunan naka da kyau, muna jinka.
Lalla sai ina kira ma shugaban kasa Muhammadu Buhari, saboda a kauyen mu ma ba wuta kwata-kwata.
Wane kauye kenan?
A wani kauyen Fufuci ne.
Kauyen ina?
kawai fukuti ne a tangala local government ba ma wuta gaba da
wato
kaga ma da bahar da Allah ya taimaka a samu wannan sani.
To madalla mun gode Malam Musa da fatan waɗanda suke da alakin hakan sun ji wannan kauye da cewa wato babu mawutan gabaki daya. Bari mu je jihar Taraba kuma wane ne akan layi?
Alhaji Bagan Musa daga jihar Taraba.
To Alhaji muna jinka.
Assalamu alaikum. Na gaji.
Wa alaikum salam. Ba gajiya.
Lafiya ga ayyuka.
Alhamdulillah. Menene ra'ayinka?
A gaskiyar magana mu dai ana batun magana wuta gaskiya kuna muna jihar Taraba mafi yawanci ba ma mu masanta ba.
Kaman waɗanne yankuna kenan?
Akwai Gasu a ciki, akwai Bali.
To ina ga Alhaji zamu katse kai daga nan da fatan zaka mana afuwa domin lokaci ya riga kure mana. Muna godiya kwarai da gaske ga duk waɗanda suka kira da waɗanda suka da yi kokarin kiran ma ba same mu ba.
Daga Washington DC. Sashen Hausa na Murya Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
Kasashen Najeriya da Ivory Coast sun sami tsallakewa zuwa matakin kusa da na ƙarshe na gasar ƙwallon ƙafa ta mata a gasar wasannin nahiyar Afirka ta wannan shekara da yanzu haka ake gudanarwa a kasar Congo Brazzaville. Kasashen biyu dai sun sami wannan damar ne biyo bayan nasarorin da suka samu karo na bibbiyu. A baya bayan nan dai Najeriya ta doke Tanzania da ci 3 da nema a rukunin A yayin da ita ko Ivory Coast ta yi galaba akan mai masaukin baki Congo Brazzaville da ci 1 da nema. Hukumar ƙwallon ƙafar Ingila ta wanke dan wasan Hull City Jack Livermore daga hukuncin dakatarwa saboda zargin aikata laifin shan hodar Iblis a watan Mayu da ya gabata ne da hukumar ta dakatar da Livermore inda kuma yake fuskantar tuhumar da kan iya haramta masa buga wasa na tsawon lokaci. To sai dai kuma bayan gudanar da cikakken bincike hukumar ta ce bisa la'akari da shaidannun da aka gabatar mata dan wasan ba shi da wani laifi. Livermore ya koma Hull City ne daga club din Tottenham dab da soma kakar wasannin da ta shige bayan kammala zaman aro a club din na kakar wasanni ta 2013 da 2014. Shugaban club din Real Madrid ta kasar Spain Florentino Perez ya ce shahararren dan wasan club din Cristiano Ronaldo zai ci PSG ta kasar Faransa makudan kudade har fan miliyan 1,000 idan har tana bukatar sa. To amma kuma Perez ya hakikance cewar ba tabbas a ci gaba da kasancewar Ronaldo a Madrid din. An dade ana ta'allaka Ronaldo dan shekaru 30 da komawa PSG duk da yake yanzu haka yana da sauran shekaru 3 a kontaragin sa na Madrid. Sai dai kuma Perez ya ce da wannan adadin na fan miliyan 1,000 ne kadai za su iya sayarwa da PSG dan wasan. Daya dan takarar da ke kalubalantar shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA Yerema Ali bin Al-Hussein ya ce dole ne shugaban na FIFA Sepp Blatter ya yarda shine umul haba'isin matsaloli da kuma koma bayan da hukumar ke fuskanta. To sai dai kuma Yerema Ali ya yi watsi da duk wani yunkuri na wargazawa ko kuma soke hukumar ta FIFA baki daya kamar yadda wasu suka murada. Murtala Faruk Sanyinna, Muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma sai shirin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ana yi masa lakabi da hanyar karkashin kasa, gungun mutane da wasu gidaje na fakewa da aka yi amfani da su wajen taimakawa bayi bakake fita a karni na 19 su kubuta daga kangin bauta a kudancin Amurka. Kwana-kwanan nan wani mai hada fina-finai ya yi tafiya zuwa kasar Iraki domin ya koyi labarin karni na 21 na gungun mutanen da suka sadaukar da rayuwarsu domin taimakawa mata da 'yan mata ƙanana Yazidawa waɗanda 'yan ƙungiyar Daesh suka bautar. Mai hada fina-finan Edward Waltz ya yi magana akan irin ƙarfin halin mutanen da ke kubutar da mutanen tare da irin takurar da 'yan matan da aka kama suka fuskanta. Mata manya da ƙanana daga al'ummar tsiraru kamar Yazid sun sha wahalar takura da bata misaltuwa a hannun 'yan ƙungiyar Daesh. Azabtarwa da fyaɗe da bauta da fursuna, wasu lokuta ma hada kisa da kuma musayar da ake da su ko sayar da su tsirara a kasuwa da kuma miƙa su ga mayakan ƙungiyar a matsayin tukwici. Kuma ƙungiyar Daesh tana bugun kirji da aikata waɗannan munanan ayyuka, kuma har tana bugun kirji da cewar tana yin haka ne don matan ba musulmi ba ne. amma ba mata kaɗai daga al'ummar tsiraru ke fuskantar takura ƙarƙashin ikon ƙungiyar Daesh mai tozartarwa ba, suna haɗawa da mata manya da ƙanana musulmi. A wani rahoton da aka fitar na kwanan nan dangane da safarar mutane da ƙungiyar ke aikatawa, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bayyana cewa ƙungiyar Daesh ta tilastawa 'yan mata ƙanana da dama waɗanda ke ƙarƙashin ikonsu yin auren dole da mayaƙan ƙungiyar da kuma hallaka waɗanda suka yarda. A wata hira da kafar yaɗa labaran talabijin ta CNN ta yi da wata 'yar Siriya da ta fita daga ƙungiyar Daesh, matar mai shekaru 25 ta ce mayaƙan ba su da imani kuma ba su ragawa mata hatta waɗanda suka aura. Ta ƙara da cewa akwai lokuta da dama da sai an kai wasu matan ɗakin neman maganin gaggawa a sakamakon cin zarafin da ake masu. Ana kiran wadda ta bar ƙungiyar da suna Khadija ne kaɗai saboda kare lafiyarta, kuma ta ce ta yarda a yi hirar da ita saboda tana son ta jawa jama'a kunne, musamman mata kamar ta waɗanda ke tunanin shiga ƙungiyar a sakamakon farfaganda da ƙungiyar ke yi. Ta ce ba ta so a yaudari kowa kamar yadda aka yaudare ta. Ta ƙara da cewa 'yan mata manya da ƙanana da dama za su yi tunanin cewa musulmin gaskiya ne. Ƙungiyar Daesh, kamar yadda wakiliyar musamman ta Majalisar Ɗinkin Duniya kan cin zarafin mata ta ce, sun mayar da cin zarafi da musgunawa mata aƙidarsu kuma wadda suke aiki da ita. Wannan mummunar aika-aika ce da cin fuska ga mutuncin bil'adama da kuma wargaza ƙoƙarin ciyar da al'umma gaba, kuma shi yasa Amurka da ƙawayenta suka tsaya tsayin daka domin ganin sun murƙushe ƙungiyar Daesh. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Dubban 'yan gudun hijira ne suka fantsama Turai a yau Alhamis, suka kuma kurara bakin iyakar Macedonia da Girka har ma su kai can arewacin Austria, duk kuwa da cewa an dakatar da zirga-zirgar jiragen ƙasa saboda cunkoso. Ya fito a fili ga irin rudanin da yadda Turai ta tunkari matsalar bakin hauren da rabon da ta ga haka tun zamanin yakin duniya na biyu da matakai masu sabani da juna. Dubban 'yan gudun hijira da yi na ta ɗunguma zuwa Austria. 'Yan tawayen da Al-Qaida ke jagoranta sun kashe sojojin gwamnatin Siriya 56 a lokacin da wani hari da suka kai a filin jirgin saman soja da ke yankin Idlib, ƙungiyar da ke kula da hankoran kare haƙƙin bil'adama ta Birtaniya da ke mazauni a Siriya ta faɗa a yau Alhamis cewa an kashe sojoji a lokacin da ake ƙoƙarin kame filin jirgin da ke arewa maso yammacin Siriya. A yau Alhamis ne ministan harkokin wajen China ya ce gwamnati na nazarin rahoton nan da ke nunin cewa mayakan ISIL sun kama wani ɗan China. Wannan sanarwa ta zo ne kwana ɗaya bayan da mayakan suka fitar da wani hoto mai ɗauke da mutane biyu kan yanar gizo suna mai neman da a biya diyyarsu kafin su sake su. An dai bayyana mutanen biyu, ɗaya mai shekaru 50 da haihuwa Pan Jinhi ɗan asalin China da kuma Ole Johnson ɗan mai shekaru 48 ɗan asalin Norway.
Kamar Allah Sarfi Lashim kenan da labarai a takaice. Masu sauraro, duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu zo muku ɗauke da wani sabon shirin. Amma bari mu yi amfani da wannan dama mu taya Dr. Musa Zango da amaryarsa mana ɗaurin aurensu da aka yi a kwanan nan a unguwar Birgit da ke ƙaramin hukumar Nasarawa a jihar Kano, Najeriya. Da fatan Allah ya ba da zaman lafiya, amin. Yanzu a madadin Sarfilu da kuka ji yanzu nan da Mr. Yemi da injiniyanmu Mr. Keith Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.